بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبر شاهد قوة جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا جبود إيدي دليهود لقوم شاترا وان دي 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 هدو قوة سبتمبر 1998 إذن بأمان تاب منا كرات اللتاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نبب بمالمي محمد ناصر الدين الألباني عند مكي كركشن بابن دكي مغانا أكان وضعهما على الصدري. To abubuwan duk da suka kamata mu tattauna dangane da ainihin wannan babi mun tattauna insha Allahu ta'ala. Sai wata mas'ala da muke cikin bayani lokaci ya kure mana, ita ce dangane da cewa shin ko ma mata su ma za su dora hannun sa kirji? Eh, mata za su dora hannun sa kirji da tsohuwa da yarinya da kowa duk baki daya, kuma za su dora din za su banka da hijabin su su fito da hannayen su ne su ainihin dora akan kirjin nasu. Wannan shine abin da ya daidai da sunna. Idan suka yi ainihin ayyukan sallah tun daga runguma hannu har makamantan su a cikin hijabi, to sun shiga cikin hani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito cewa kana naha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ani sadli fi salat ani sadli, manzon Allah ya hana yin sadlu. Ina ma'ana sadlu anan? Sadlu ba sakin hannu ake nufi anan ba, a sadlu shine mutun ya rinka ayyukan sallah a cikin rigashi, malin din shi ko mayafin shi ko a cikin hijabi. To annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana wannan, don haka sai ta sanya riga mai dogon hannu sai ta ainihin rinka bankadawa wajen kabbara harama ta fito da hannayenta, wajen ainihin tsora hannu a kirji, haka wajen ainihin tahiya da duk abubuwa makamantan haka, duk inda ake bukata to sai a gani. Don haka hannayenta, wuyan hannunta zuwa tafin hannunta koda sun fito babu komai. Saboda hadisin da al-Imam Abu Dawud ya rawaito da isnadi kyakkyawa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu laifi, wato bayyana waɗannan tafukan hannaye da fuska, to ba al'aura bane ga ya mace, ma'ana matukar babu ado a ainihin wannan fuska ta sanya ainihin warawarai a hancinta ko makamantan haka, ko kuma ta kawo zabba ta sa a yatsunta na hannu, to babu laifi dan sun fito sarari. In kuwa ta sa, to lalle ta rufe wannan hannu nata da wata safar hannu ko kuma ta zazzara ainihin waɗannan zabba. Wannan a takaita ita ce wannan ka'ida. To in ya kasance haka babu laifi dan ainihin mace ta abin nan, to taguwa kuma lalle mace ta dinka doguwar riga wadda za ta zama zindimemiya ta zuba kasa. To in haka bata faru ba, dole ki sa zani wanda zaki sake shi ya shari kasa. In haka bata samu ba, to ya zama larura, ya zama uzuri gare ki, babu laifi dan kin kawo safakin sa. Kullun ana magana akan mace ta sa safa, wasu na cewa ai an tsananta ina aka sa. Ta dogon tufafi ba, to da ta yawo da kaurinta ko kafarta a waje, gwamnati lullube kafafuwan nata ainihin da safa. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To wa kana yanha an al-ikhtisari fi as-salah, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana hani daga ainihin wato dora hannu a kwankwaso a cikin sallah. To wannan kalima al-ikhtisaru shine fassara ta cewa huwa an yada yadahu ala khasiratihi, shine mutun ya dora hannun shi akan kwankwason shi, kama fassarahu ba'd ar-ruwati, kama yadda aka samu wani daga cikin mai riwaya ya fassara ainihin haka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Dora hannu akan kwankwaso, to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ainihin a cikin sallah. Kai akwai hadisi ma waɗanda suka zo koda ba a cikin sallah ba, wato ba a san mutum ya dora hannun shi a kwankwaso ko kuma ya yi dafe ko tagumi, duk waɗannan abubuwa ne waɗanda shari'ar musulunci ta ainihin hana su, babu kyau. Ko kwanciya mutum ya rubda ciki, duk an hana waɗannan abubuwa. Allah ya shiryar da mu. To wannan hadisi al-Bukhari wa Muslim su suka ruwaito shi, wa huwa mukharrajun fil irwa, imala yace ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi Irwaul Ghalili lamba hadisi na 374. Wa huwa as-salbu alladhi kana yanha anhu, wannan shine gicciye wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana hani game da shi, ma'ana gicciye siffa ta cross. In ka sanya hannayenka guda biyu akan kwankwasonka sai ka ga cewa in wani ya kalle ka ta baya ko ta gaba sai ka kai kama da cross haka, yadda kristoci suke cross. To shine annabi ya hana ka kai haka a sallah dan karka kamantu da su. Wannan hadisi al-Imamu Abu Dawud wa Nasa'i sune suka ruwaito shi wa ghayruhuma, da waɗansu ainihin malaman, hadisi ne wanda yake sahihi. An-nazaru ila mawdi'is-sujudi wal-khushu'u, annadharu ila mawdhi'i sujudi wal khushu'i wal khushu'u, duban wurin sujuda. Ma'ana idan ka tashi sallah, shari'ar musulunci tace ka fuskanci al-qibla. To in ka fuskanci al-qibla, idanuwanka kuma abinda shari'a ta shar'anta maka shine ka sadda su, ka durkusar da idanuwanka kuma suna kallon saitin inda zaka aje goshinka wajen sujuda. Wal khushu'u da kuma bayani akan natsuwa da tsoron Allah a cikin sallah. Ma'ana khushu'i yana iya daukan natsuwa, kuma yana iya dauka ainihin tsoron Allah. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To amma al-Imam Malik, kamar yadda al-Imam Ibn Hajar ya bada labari cikin Fathul Bari, Imam Malik yana ganin cewa idan ka tashi sallah a zaka tsaya ka kalli gabanka ne sosai, ba sadda kanka kasa zaka yi yadda zaka rinka ainihin wato duban wurin sujudar ka ba. Haram ta duk inda ka fito, to ka fuskantar da fuskar ka ta fuskanci masallaci mai alfarma. Sai manyan malamai suka ce wannan Imam Malik ya dauki mutlaki ne cewa a kalli al-qibla. To amma akwai muqayyadi, in an fuskanci al-qibla ina za a kalla, sai sunna ta nuna za a kalla ainihin wurin sujuda. To wannan shine sunna ta fasara waccan aya kenan, ta yi karin bayani. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza sallata ata'a ra'sahu, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan yana sallah sai ya ainihin sun akan ainihin wuyanka ko akan kirjinka ba, sun kuyar da kai gwargwadon yadda idanka zai ji dadin ya rinka kallon wurin sujuda. Warama bi basrihi nahwa al-ard, kuma sai ya sa idan shi ya rinka kallon inda ƙasa take, inda zai sujuda. Walamma dakhala al-ka'aba, lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga ka'aba, ma khallafa basruhu mawdi'a sujudihi, idan shi bai kauce daga wurin sujudar shi ba, hatta kharaja minha, har sai da ya fita daga ita ka'aba din. Waɗannan hadisai guda biyu, da na farko da na biyun, malam yace al-Baihaqi wal Hakim wa sahahahu wa huwa kama qala, Baihaqi da Hakim suka ruwaito wannan hadisi, wa sahahahu kuma shi ya inganta shi. To duk sanda kaga irin haka sai ka ce adh-dhamiru ya'udu ila aqrabil ismi, ma'ana wakilin sunan yana komawa zuwa ga sunan da yafi kusa da shi kenan. To wannan ka'ida ce babba a cikin harshen Larabci, sai in an samu wani dalili wata karina wadda za ta nuna ba haka yake ba. Kamar cikin suratul Nisa'i da Allah yake cewa, cikin suratul Nisa'i da Allah yake cewa wa in min ahlil kitabi illa la yu'minunna bihi qabla mautihi, babu wani ba kitabi sai yayi imani da shi kafin mutuwar shi. To shiwa kuma kafin mutuwar wa, Allah madaukakin sarki yana raddi ne ga Yahudawa waɗanda suka ce sun kama annabi Isa sun kashe, yana raddi wa Kiristoci waɗanda suka ce annabi Isa was crucified, an gicciye shi ne, an kashe shi a jikin cross ne. To sai Allah yake cewa wa ma kataluhu, ƙarya ne Yahuda ba su kashe shi ba, wa ma salabuhu, ku kuma Kiristoci da kuke cewa wai annabi Isa was crucified, to he wasn't, ba a gicciye shi ba. Sai ce walakin shubbiha lahu, kamar shi aka dauka aka saka wa wani daga cikin su waɗanda suka hare shi za su kashe shi. Amma ina annabi Isa yake? Yana sama, yana nan da ran shi. Sai Allah ya ce wa in min ahlil kitabi, babu wani ba kitabi ba Yahude ko Krista, illa la yu'minunna bihi, sai yayi imani da shi, shiwa shi annabi Isa, qabla mautihi, kafin mutuwar shi annabi Isa. To wasu sai suka ce qabla mautihi, kafin mutuwar shi ba kitaba. A ƙarƙashin fassara waɗannan mutane, duk sanda Krista ya kwanta zai mutu ko ba Yahude, sai ya dawo ya yadda cewa annabi Isa ba Allah bane, ba dan Allah bane, bawan Allah ne. To wannan fassara ta su aka ce akanikance ta nahwu kuskure ce, kamar yadda muka bayyana adh-dhamiru ya'udu ila aqrabil ismi, sa'annan kuma a aikace kuskure ne. Yaushe aka ji Kirista ya zo mutuwa ko kuma ba Yahude ya ce ai ya yadda yanzu annabi Isa ba dan Allah bane? To dan haka sai aka ce a fassara ta daidai ita ce wa in min ahlil kitabi, babu wani ba kitabi, illa la yu'minunna bihi, sai ya imani da annabi Isa, qabla mautihi, kafin mutuwa annabi Isa din. Ma'anan annabi Isa ya zo karshen duniya, duk inda wani Kirista yake ko ba Yahudi, to sai ya dawo yayi imani da shi akan cewa lallai ba dan Allah bane, ba Allah bane, ba gicciye shi akai ba, ba kashe shi akai ba, a bawan Allah ne, manzan Allah ne, Allah ya dauke shi zuwa ga sama ne. To duk wani ba kitabe da za a samu a lokacin sa yayi imani da shi, to kaga ka'idar da za ta taimake ka ka fahimci wannan kenan. To a ka'idar larabcin aka ce da Musa da Isa da Ahmad sun zo, amma ya koma, ja'a Musa wa Isa wa Ahmad wa raja'a, da Musa da Isa da Ahmad sun zo, amma karshe ba a ce sun koma ba, sai aka ce ya koma. To sai ka ce na karshen kenan, Ahmad kenan. To nan da Ash-Shaykhul Allamatul Albani ya ce Al-Baihaqi wal Hakim su suka ruwaito hadithin, wasa haha hu, sai ka ce ai al-hakim, hakim ya inganta shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Wa huwa kama qala, mallam Albani ya ce haka abin yake, kamar yadda hakim ya ce hadisin sahihi ne, to sahihi ne. Walil hadithi al-awwali shahidun min hadithi asharatin min ashabihi sallallahu alaihi wa sallama, wannan hadisi na farko daga cikin waɗannan guda biyu, hadisin da aka ce kana sallallahu alaihi wa sallama idza sallata ata'a ra'sahu wa rama bi basrihi nahwa al-ardi dinna. To akwai hadisai waɗanda suke ainihin daga sahabbai guda goma, akwai hadisai goma daga cikin sahabban annabi da suka ruwaito waɗanda ke ƙara ƙarfin wannan hadisi. Jama'a mun fahimci wannan, kun ga ya kai haddi na mutawatir kenan. Rawahu ibn Asakir, al-Imam ibn Asakir ya ainihin ruwaito wannan hadisi a cikin ainihin wato littafin shi Tarikhu Dimashq, a cikin juz'i na 17 takadda ta 202 fuska ta 2. وانظر الإرواء, الشيخ العلامة الألباني يجي ككوما كدوغ لتاف إرواء الغليل لمبا حديثي نتري بيو دا داري أكو دا همسن دهدو. تو الإمام ابن أساكر يروي تونا حديثي كما يدنا تي أتكل لتاف إنش تاريخ دمشق ميوا أبن يناباك ماماكي سيكا جا أنشي حديثي نيغا مدى صلى كوزكا كما أروي توش أتكل لتاف تاريخي shi wannan littafi na tarihi Dimashq, kamar yadda kajinan ya ce juz'i 17 kafin a buga shi ne, amma yanzu da aka buga shi ya faru a cikin juz'i 12 ko zuwa 13 da fi rasa shi. To malami ne na tarihi, amma malaman hadisi, malaman hadisi sun karkasu, akwai malamin hadisi kuma malamin fiqhu, kamar wa? Kamar al-Imam Malik. Akwai malamin hadisi amma kuma malamin lugha, kamar wa? Kamar al-Imam al-Azhari, kama al-Imam Abu Ishaq al-Harbi, kama al-Imam al-Harwi. Akwai kuma wanda yake malamin hadisi ne amma sai ka same shi ainihin wato muta'assib ne da mazhabi, kama wa? Kama Abu Bakar ibn al-Arabi. To ya kamata sai ka iya bambance kowanne malamin hadisi ne, to yaya yake tafiya a irin manhajin shi. To shi Ibn Asakir malamin hadisi ne amma malamin tarihi cikin su. To sai zo yana rubuta tarihin garin su Dimashq al-Sham. To sai a cikin wannan Albani ya dauko wannan hadisi, to sai kake sai kai mamaki ya akai kuma ana tarihin wani gari ko wata ƙasa kuma aka samu hadisi a ciki. Eh, saboda shi malamin hadisi in yana magana yana yana cewa Allah ya ce annabi ya ce, to garin haka har sai kawo wani hadisi da yake sai tabbatar da wani tarihi, to sai zama kuma akwai wani bayanin sallah a ciki, to garin haka shi kuma Albani sai je can ya dauko maka. Jama'a mun fahimta, kamar Khatib al-Baghdadi yana da littafi Tarikhu Baghdad, wannan kuma yana da littafi gashi Tarikhu Dimashq, kowanne tarihin garin su. Kai ma haka ake so sai kai tarihin garin ku, bazazzagi ne kai, ba Kano ne kai, ba Zamfare ne kai, ba Sokoto ne kai, kai tarihin garin ku yaya tarihin garin yake, yana da alaka da musulunci, kai ne kake ganin malaman hadisi sun yi abuwai shirme ne, yana da alaka da musulunci, garin nan naku Zamfara babu malamai, ba musulmi bane, to ka zauna kai tarihin shi, malam wani shi kaza, malam wani shi kaza, wani shi kaza, wani shi ne liman kaza, wani shi ne kaza, wani shi ne kaza, sai kai kanka ka amfana, kuma sai ƴan baya in suka zo sun amfana. Babban malamin ainihin hadisi daga cikin malaman tarihi Yaqutu al-Hamawi ya littafi mujalladi 6 Mu'jamul Buldan, tarihin garuruwa ne kawai, daga birnin Kudu zuwa Jigawa kilomita nawa ne, da da wata rafiya a wurin akwai wata bishiyar kanya, fatake na tsayawa suna hutawa, malamai na tsayawa suna nazari kaza 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 kaza, daga Kano zuwa Sokoto kilomita kaza an yi jihadi, an yi kaza, an yi kaza, duk baki ɗaya na tarihin garuruwa. Me yasa ake cewa Kano Kano, sunan waye? Me yasa ake cewa Zaria Zaria? Daga ina sunan ya faro? America, me yasa ake ce mata America? Daga wa sunan ya samu? Duk baki ɗaya mujalladi 6, babban malamin hadisi Mu'jamul Buldan sunan malamin al-Imam Yaqut al-Hamawi alherin Allah ya kai gare ku malamai tambihun yace fadakarwa fi hazainil hadisi a cikin waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta anna sunnata an yarmiya bi basrihi ila mawdi'i sujudihi min al-ardi wannan hadisi waɗannan hadisai sun nuna sunna ita ce mai sallah ya rinka kallon wurin sujudar shi daga ƙasa inda zai sujuda din nan in ya kai goshin shi a ƙasa to nan zaka rinka kallo kana tsaye a sallah kana cikin ruku'u ne to din nan zaka kalla fa ma yaf'aluhu ba'dul musallina abinda wasu masallata suke min taghmidil aynaini fi salati na rinsa idanu biyu a cikin sallah fa huwa tawarru'un barid to wannan wani tsantseni ne da suke yi wanda yake ya ketar haddi wato wai mutum sai yake shi mai tsoron Allah ne baya son yana cikin sallah ma ya ga wani abu ya gifta mai kai raba shi da tunanin sallah sai ya rufe idan shi gam to wannan mutumi mubtadi'i ne dan haka shari'a ita ce ka biyar da aka ce da kai wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mafificiyar shari'a ita ce shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallam dan haka muka ce mutane su samu sabon bugu na wannan littafi kun ga a sabon bugu ne yake da wannan ko tsohon bugu babu wannan Allah ya shiryar da mu to haka wasu samari suka zo gidan annabi suka bincike yadda yake ibada yadda yake sallah sai suka ce to mu ina zamu hada kanmu da manzo Allah su suka ga abin kamar yayi kadan wannan yace to shi kan faufau ba shi ba aure azumi kullun kwana sallah wannan yace kaza ko manzo Allah ya ji labari yace ku kuka ce kaza 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 yace to ni dai na fi ku tsoron Allah na fi ku taka tsantsan da shari'a shi ina azumi ina cin abinci ina aure kuma ina ainihin yin kaza ina kaza duk wanda ya kyamaci sunnata ba ruwa na da shi to dan haka addinin musulunci shine yaya aka ce annabi yayi sai kai amma wai mutum saboda wai shi bai wai yana gudun duniya ba zai kwanta katifa ba ba zai sa matashin kai ba kai wani ma wai ba zai kwanta ba sai kwana a tsaye wai saboda shi bai zo hutawa duniyan nan ba wai yake maka baka zo hutawa a duniyan nan ba duniyan nan kakkab dinta Allah yayi ta ne ga mu'minai waɗannan kafirai tabarriki ne suke samu na mu'minai Allah yake qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya a nan duniya an yi dan mu'mine ne amma wasu suna cin moriyar su amma khalisatan yawmal qiyama ranar alqiyama ba wanda zai ci moriyar ma sai mu'mine kadai shi yasa ka ci mai dadi ka sha mai dadi haram ita aka haramta maka amma abu halal ne to ka ci ka more annabi yana cin nama yana shan zuma yana jin zaki yana duk abubuwa na hutawa in ya samu yana yi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ba wai zuhudu gudun duniya da ake nufi gudun duniya wani sufi ne abinda ake nufi yana da taka tsantsan wajen haram to sai a ce wani shine sufi wani zahidi ne in ba haka ba ya zama alghali yayi guluwi kuma an hana ka guluwi an hana ka wuce iyaka kace zaka kwana addu'a me kake fade addu'a addu'a duk baki ɗaya me kake so aljanna to Allah ka bani aljanna Allah ya karaba ni da wuta farko kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ka fuskanci alqibla ka kankan da zuciyarka baka cin haramun shikenan kana zuwa Allah madaukakin sarki bayan kai salati kai duk waɗannan ladubba Allah madaukakin sarki ka bani aljanna kada ka bani kada ka saka ni a wuta shikenan ka gama kai salati manzo Allah ka tashi kai kwanciyarka minti nawa minti 10 ka gama sai kai kwanciyarka ka tashi lafiya amma ai je kwana ne addu'a wane mutum wallahi sai da carbina ya kusa tsinkewa ya aka yi da kai me ya kai ka babu wannan a cikin addinin musulunci babu wannan a cikin addinin musulunci ai wani yana raka'a 1000 a dare duk baki ɗaya Allah baya so manzo Allah bai taba yi ya wuce 11 ba kai ma sai kai nan ran da yaji ya gaza sai ya 9 ran da yaji ya gaza 7 ran da yaji ya gaza haka ƙasa ƙasa haka ba tsanani a cikin addini wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj ba nufin a tsananta mana in ba haka ba inda Allah na son ya tsananta mata yana son ya tsananta mana wannan sallar guda 50 aka shar'anta ta amma bai dawo nan kasan 7 wurin mu ba sai da ta zama guda 5 kuma aka ce duk wanda ya ta za a bashi ladan 50 din dan Allah tsananta mana ake son ai tun farko da 50 din nan sai a ce in ba so kake a ƙara ba ka tafi kai musu Allah ya shiryar da mu to saboda haka ibada ita ce sai a yi yadda aka ce Allah ya shiryar da mu wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi yace la yanbaghi an yakuna fil baiti shay'un yushghilul musalli bai kamata a samu wani abu a cikin ɗakin Ka'aba wanda zai ɗauki hankalin mai sallah ba a cikin ɗakin Ka'aba ne a wajen ɗakin Ka'aba ne ko a cikin ainihin wato ina ne bai kamata a samu abin da zai shagaltar da ainihin mai sallah ba hoto ne, zane-zane ne, kyale-kyale ne, abubuwan da za su dauki hankalin mai sallah, to bai kamata ba. Abinda ake nufi da albaitu anan kenan, wannan alif da lam din ba na istigraqul jinsi bane, ba na dukkanin albaitu bane, a'a na wani baiti ne daban, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa falyabudu rabb hadzal baiti, su bautawa ubangijin wannan gidan, gidan sarkin Zazzau, gidan sarkin Sokoto, gidan sarkin musulmi, a'a albaitu anan me ake nufi, baitullahi wanne, alka'batul musharrafa, ka'aba ake nufi. Albaitu anan ba kowane masallaci ba, ba gidan kowa ba, gidan wa, gidan Allah, ɗakin Allah, wanne cikin ɗakin Allah, masallacin Ka'aba. To alif da lam in yazo kamar yadda kullum muke bayani shine ya kamata sai ka dubi yadda yazo. Alif da lam da suke zuwa suna da bambanci a cikin ainihin harshen Larabci. Sai ka je ka karanta littattafai waɗanda suka gabata, su Ibn Malik, su Hariri da makamantan su, za su tarbiyar ka akan ka iya bambance waɗannan. Don su waɗannan malamai dama sun rubuta littafan su ne don ka fahimci Al-Qur'ani da hadisi, su na hawun su inda yake jagoranci kenan. Ba na hau ne na koyan karatun jarida, na koyan tamafiliya, tatsuniya da drama da sauransu, a'a na hau ne wanda an koya maka ne dan kai wa Alkur'ani da sunna fahimta ta gari. To garin nan in kuma ka iya larabcin karatun jarida shikenan, in kuma baka iya ba, tunda dai ka iya karatun Qur'ani, ka iya na hadisi, ka fahimce su, ai alhamdulillah, jarida ta je ta zaman ta, ka ji labarai a radio, jama'a mun fahimci wannan. Amma ina amfanin duk ka iya larabci baki ɗaya, baka iya sanin Qur'ani ba, baka iya sanin hadisi ba, ina ma'anar larabcinka? Ba shi da ma'ana kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To albaitu, al-alif da lam in yazo, to yakan dauki ainihin dangantakar yadda yazo a wannan wuri. Kamar yadda yazo cikin Al-Qur'ani, inda Allah madaukakin sarki yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinukum, a yau na cika muku addininku. To al-yawma anan wannan al da yazo alif da lam, to ba kowace rana ba, wace rana? Yau din nan da muke Asabar, yau Talata, yau Sallah, a'a yau Arafa. Wace Arafa din? Arafar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hauta ƙarshe, shine wani bayahude ya haɗu da Sayyidina Umar, kamar yadda Bukhari ya ruwaito, yace idan akwai wata aya a cikin littafinku da a ce mu ne ta sauka gare mu wannan aya, to za mu rinka mata bikin shekara. Umar ya ce wace aya ce? Sai karanto al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sai ya ce ka gani ko na san randa ta sauka, na san inda ta sauka. Ya ce ta sauka ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a ranar ainihin Arafa, muna hanya daga Makka za mu ainihin dawo Madina, amma mu ba za mu yi wannan ba, tunda annabi bai yi bikin shekararta ba, ba za mu yi mata maulidi ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Ina ma'ana haka da maulidi da bikin shekara da duk wani sha'ani da za a yi, sai in manzan Allah ya sa hannu a yi, in ba haka ba za a yi ba. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To kaga wannan al da ya zo, to lil ahadi zihni. To haka wani hadisi sahihi da al-imamu Ahmad ya ruwaito, yana nan hadisin cikin bulogul maram, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-ma'u la yunajjisuhu shay'un, ruwa babu abin da ke sa mishi najasa. Ba wancan hadisi na riwaya Baihaqi da yake cewa illa ma galaba, wannan hadisi mun ce da ma dha'ifi, a'a wannan al-ma'u la yunajjisuhu shay'un. To yanzu wannan da yake al-ma'u la yunajjisuhu shay'un, ba cewa za kai ruwa duk inda yake to babu abin da ke sa mishi najasa ba. To kai ka dauki alif da lam din na istigraqul jinsi kenan, na gamewa, to ba na gamewa bane, wani ainihin ruwa ne na musamman annabi yake nufi. Wata tsohuwar rijiya ce a Madina, ana zuba ainihin wato datti a cikinta lokacin da ta kafe, da bola da mushen kare da tsummo kare na ainihin jinin haila in mata suka yi. Rannan sai aka yi fari a Madina, sai aka ce aje a tona wannan rijiya tunda tana da albarka a dama. Da aka tone bola da kazanta, sai aka yasa ta, sai kuma ruwa ya zo. To sai suke ganin wannan rijiya da fa kazanta ce cikinta, yanzu ga ruwa ya fito, ko ya halatta mana mai ibada da ruwan? Sai annabi ya ce al-ma'u la yunajjisuhu shay'un, ai zalikumul ma'a, wannan ruwa da kuka gani, zalikumul ma'u la yunajjisuhu shay'un, wannan ruwan da kuke magana a kai to ba abin da ya sa mai najasa cikin kazantar da take a rijiya, tunda an yashi an cire. To kaga yanzu wannan hadisin ba za ka fasara shi akan kowane ruwa ba. To shine sai ka iya bambance wannan alif da lam din da suke zuwa. In ba haka ba sai ka zo kana fassarawa, sai kaga ka fada cikin kuskure. Akwai inda kaida za ta ce idan alif da lam suna ya zo alif da lam bayan wani suna wanda yake alif da lam, ga ma'anar shi. in suna yazo mai alif da lam bayan wani suna wanda yake mara alif da lam ga ma'anar shi misali inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula mun aiko muku da wani manzo wanda yake sheda akan ku sai ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula mun aiko muku da wani manzo wanda yake sheda akan ku kamar yadda muka aika da fir'auna wani manzo to tunda kalmar rasulu rasulu tazo a jere a cikin aya daya babu wadda take da alif da lam to ta farkon ba ta biyun bace ta biyun ba ta farkon bace ta farkon ana nufin ku musulmi an aiko muku da wani manzo sunan shi Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam ta biyun kuma ana nufin kamar yadda aka aiko wada fir'auna wani manzo sunan shi ainihin Musa dan Imrana sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan to kaga duk kalmar ta zo rasula ne sai kuma yace fa asa fir'aunur rasula sai shi fir'auna ya saba wa ar-rasula to ar-rasula anan ma'ana nashi manzan to shine sai su ce al-annakiratu idza uidat ma'rifatan kanat aynal ula idan suna yazo ba alif da lam sai aka sake maimaito shi da alif da lam a gaban shi to wancan na farko ne misali sai ka shigo sai na ce wani mutum ya zo sai ka ce ina ina sai na ce ya tafi da ka tafi ka dawo sai na ce mutumin nan ya dawo wanne nake nufi na dazu kenan to ka gani annakiratu idza uidat ma'rifatan kanat aynal ula suna an ba alif da lam aka zo aka maimaita shi a gaba da alif da lam to na farkon ne sai kuma suka ce al ma'rifatu idza uidat ma'rifatan kanat aynal ula har wayo jaa ar-rajulu fantalaqa ar-rajulu mutumin yazo kuma mutumin ya tafi kaga dai dishi ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to annakiratu idza uidat nakratan iktabat at-taghyir suna ba alif da lam in aka sake maimaita shi ba alif da lam to kuma ba wancan bane kamar wancan da muka kawo rasula rasula na farko din nan sai kaje ka koyi na hawo wannan karatu ne dan kawo a dan tattauna ka Allah ya shiryar da mu to shine wannan hadisi gashi Abu Dawud ya ruwaito shi wa Ahmad da Ahmad bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wa huwa mukharrajun fi sahih Abi Dawud wannan hadisi yana nan a Sheikhul Albani yace yayi takhrijin shi ya fitar da shi a cikin sahih sunan Abi Dawud lamba hadisi na 1771 to abinda Albani yake nufi da takhriji shine yace wani ya ruwaito hadisin ya kawo hanyoyi ya tattauna bayanai akai to wasu suna ainihin zargin cewa to ai in sun duba sahih sunan Abi Dawud da Albani yake dangantawa gare shi ba sa ganin wannan takhriji to shine mun taba yin bayani tare da cewa akan haka a karatun ahkamul janaiz wato Albani yana nan yane wa sahih sunan Abi Dawud takhriji na ilimi yau kamar shekaru fiye da 40 da suka wuce har yanzu bai gama ba wannan Abu Dawud da ke hannunka yana nan yane mishi aiki bai gama shi ba to ana nan sai wato gwamnatoci na Diwanul Khalid kasashen kewayen tekun fasha kasashen Iraki Kuwait da Saudiya da sauransu sai suka nemi za su sanya wasu dalibai za su karantar da su Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah to amma su kansu malaman da za su karantar da waɗannan littattafai kwarewar su a cikin ilimin hadisi bata kai su iya tace hadisai sahihai da da'ifai daga cikin waɗannan littattafai ba sai aka nemi Albani cewa a dauki waɗannan matanin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i a bashi ya dauki alƙalamin shi ya hukunta kowanne hadisi a gefen shi wannan yace sahihi wannan in da'ifi wannan haka to sai wannan aiki sai aka ware aka buga sahih sunan Abi Dawud a cikin mujalladi biyu sahih sunan Tirmidhi sahih na Tirmidhi a cikin mujalladi biyu sahih sunan Abi Dawud sahih sunan Tirmidhi sahih sunan Nasa'i shi ma mujalladi biyu sahih sunan Ibn Majah shi ma cikin mujalladi biyu manya dha'ifan kuma ɗaya aka buga to yanzu an da ana hade su gaba ɗaya ana buga su a cikin mujalladai hurhudu gajeru haka manya to sai wasu su ce sun duba ba su ga takhriji ba kuma Albani ya ce wa huwa mukharrajun to ba wannan ne Albani yake maka ishara gare shi ba yana maka ishara ga wannan muswaddan ne wannan rubutun hannun da yake a hannun shi to amma lambar za ta iya zama ɗaya da wannan da aka buga in ka je ka duba sahih sunan Abi Dawud wannan da yake a kasuwa za ka ga lambar ta yi daidai amma ba za ka ga takhriji ba sai dai ka ga kawai ya sa maka sahihun sai Zuhair Shawish sai ya ce maka ka duba littafin Albani kaza za ka ga takhriji jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma in dai kaji an ce takhriji to ana nufin hadisin a ce maka wane ya fitar da shi ga yadda aka yi inganta ko ga yadda aka yi zama mai rauni jama'a mun fahimci wannan, saboda akwai wasu ne kun san aka ce malami yayi bakin jini to komai nashi ana hari ne, kawai laifi ake neman a gani. To wannan wai magana da yake fadi shine suke neman su ce ai laifi ne a cikin ilimi, sai ce a to ai ga yadda ma'anar magana take, ya kamata ku ji tsoron Allah mana. Sai ce wal muradu bil baiti huna, abinda ake nufi da al baitu anan al ka'aba, kama yadullu alaihi sababu rudil hadisi, kama yadda sababin zuwan hadisin yake nunawa gare shi. Ma'ana yadda kake ganin aya alqur'ani, in ka dubi asbabun nuzul dinta za ta taimake ka wajen ka fahimci dalilin saukarta da ma'anarta, ko to haka nan ainihin hadisi shi ma yana da ainihin asbabul wurudi, shi ba a cewa asbabun nuzul tunda ba daga sama ne ya saukaka maqur'ani ba, sai a ce asbabu wurudil hadisi, sababu wurudil hadisi, amma aya sai a ce sababu nuzulil aya. To akwai babban littafi da babban malamin hadisi ya al-Imam al-Wahidi ya sa mishi asbabun nuzuli game da alqur'ani, malamai sun rubuta littafai da dama. Wannan malami yana kawo isnadi ne daga kanshi har zuwa malaman shi zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko zuwa sahabbai ko makamantan haka, dangane da dalilin saukar aya. To amma wannan littafi babu takhriji, babu bayanin matsayin hadisan da ke ciki, akwai sahihai, akwai da'ifai, akwai mawdu'ai, akwai munkarai da makamantansu. Shi ma Albani ya dauke shi yayi mishi takhriji shi wannan littafi asbabun nuzuli na wahi, jama'a mun fahimci wannan. To dangane da hadisi kuma asbabu wurudil hadis, to wannan malamai ba su cika rubutu akan haka ba, akwai karanci, akwai littafai da malamai da dadewa na farko suka yi, amma galibin waɗannan littafai sun bata saboda sakaci da ya ta faruwa a zamanin nan baya, da kuma makirci da ainihin kafirai suka yi, dan an taba samun wasu kafirai da suka nemi su yi wa addinin musulunci yankan kauna su yanke shi. To amma Allah madaukakin sarki dama yace kullama auqadu naral lil harb atfa'aha Allah wa yas'una fil ardi fasada wallahu la yuhibbul fasad, duk sanda suka nemi kunna wuta ta fitina sai Allah ya kashe ta, suna yawo da barna, Allah kuma baya son barna. Wato akwai zamanin da aka samu wasu kafirai suka taba zuwa suka yi ta tattaro littafan musulunci da suka ci kasashen musulunci da yaki, sai suka yi ta tattaro littafan suna ta zuba su a ruwa, mun fahimci wannan da kyau, ko suka yi ta tattaro littafan suna zuba su a ruwa, sai an tabbatar sun narke, sai a sake dibo wasu a dibo library guda a zuba library malam wani, an kashe shi, an kashe yayan shi, an kashe kowa, sai a dibo duk, suna son su yi wa addinin musulunci yankan karshe. To Allah ya sa a lokacin nan addinin musulunci yana da manya-manyan ministoci na tsaro da ka suke haddace abin su, malam ya rubuta tafsiri ko mujalladi 30 ne kuma ya haddace abin shi da ka. Al-Imam Ibn Hazm suka kama littafin shi Al-Muhalla suka kona Al-Fisal suka kona Al-Ihkam, yace kun yi banzar Muhalla lokacin ma tana mujalla mujalladi 2, yazo yi mata sharhi ta zama mujalladi 8 juz'i 11, yace na haddace abuna da kaina. Al-Fisal mujalladi 3 juz'i 5 yace na haddace, sake rubuta abin shi. Al-Ihkam mujalladi 2 juz'i 8 ya rubuta abin shi da kanshi. To a lokacin malaman musulunci duk littafi ya rubuta kuma ya haddace, in ba rubutawa ya ba yana zuwa yana dauko karatu ne, to yana haddacewa. To da aka yi wannan abu, addinin musulunci ya zo ya samu karfi daga baya, sai zaltafai sun yi karanci, sai aka samu wani babban malami mai babban sarki mai son tayar da addinin musulunci, sai ya kira malamai yace duk wanda ya haddace wani littafi ya dawo ya rubuta wannan littafi miliyan kaza biliyan kaza. Haba wane mutum alaramma, sai gyara bakin alkalamin shi malam ya shiga daki nan da nan, yalla bai gashi wannan na gama risala ce na rubuto ta yadda take, duk a tara malamai da suka haddace risala su gyara, inda gyara su tabbatar, sai ya mishi kyautar shi, sai ya sake dukufa ya je nan da nan ya rubuto Qurtubi ya rubuto kaza. Alhamdulillahi littafai suka dawo yadda suke wannan sarki wa addinin musulunci khidma. To amma tare da haka wallahi an ce ba a bari a kwashe dukai, wasu littafan sun bata duk da haka. To amma malaman kuma da suka dawo daga baya suka yi karatu, da yake addinin musulunci akwai albarka, yadda ka san saniya, yadda ka san bishiyar dabino, sai da suka zo suka yi rubutun kuma da yafi nada, tunda dama al'amarin a hannun Allah ne, jama'a mun fahimci wannan da kyau ko. To haka al'amarin ainihin ya kasance, manyan littafai da aka rubuta akan asbabu wurudil hadis da yawa sun bata, sai yan kadan ne waɗanda suka fi shahara yanzu, kamar wanda ainihin wani babban malami ya rubuta mai suna Al-Bayanu fi asbabi wurudil hadis sharif na ainihin Abu Hamzat ad-Dimashqi a cikin mujalladi guda yayi shi, sai kuma littafin ainihin Al-Imam Abdurrahman Nisyuti Al-Luma fi sababi fi asbabil hadis, shi ma Imam Suyuti yayi shi. To malamai dai aka ce ana da buƙatar malaman hadisi su zage su yi bayani akan wannan, domin wannan yana taimakawa wajen fahimtar hadisi. Bari in buga muku misalin da za ku fi fahimta. yanzu hadisin nan na ainihin dunkule hannun an taso sallah, wasu sun ainihin kawo rudani akai, saboda me? Saboda adamu ma'rifatihim bi sabab yurudil hadith. Wasu ka ce to ai ma sai tsoho ne aka ce yake yin haka. Wasu ka ce to ita kanta kalma ajana din ma ai ba ma ma'anarta ma dunkula hannun ba. Duk me ya haddasa musu da wannan hayaniyar shine ba su koyi ilimin hadisi ba. Ka gama gudun fanfalakin ka kawai gaba ɗaya, wai kuma sai ka zo ka ce za ka yi fassara hadisi, ba haka ake ba, sai ka je ka koya. Abdullahi dan Umar ne duk sanda ya yi ainihin sallah ya taso daga sallah nan tashi bayan ya jilfatul istiraha, sai kuma ya dunkula ainihin hannun shi sai ya tashi. Sai almajirai suka ce ala gafarta malam, yaya haka? Sai ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ajinu fi salati, na ga manzon Allah ne yana dunkula hannun shi ainihin a sallah. Dukkan malamai da suka ruwaito hadisin sai suka ce ya ajinu fi salati ay yaqbidu yadayhi, yana dunkula hannayen shi kama yaf'alu alladhi ya'jinu al-ajina, kamar yadda mai damun kulli yake, mutumin da ya danko kulli zai matse shi ruwa ya fita, yaya yake yi? To haka zaka yi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Abu Ishaq al-Harbi ya rawaito wannan hadisi da shi da al-Imam al-Baihaqi. Sai su daliban almajirin Ibn Umar sai suka ce ala gafata malam, mu muna ganin kamar Ibn Umar yana yin haka saboda tsufa ne. Sai ya ce a'a, haka sunna ta nuna. To kaga shikenan an kora wannan matsalar, ashe ba sai saboda tsufa ba, kuma ashe ga ma'anar hadisin. To me yasa aka fahimci wannan ma'ana? Saboda an duba sanadin zuwan hadisin. Jama'a mun fahimci wannan? To haka kamar jilsatul istiraha, in aka duba sanadin karantar da hadisin da shi sahabin yayi, ashe ya nuna ba sai da annabi ya tsufa ba, domin shi sahabin yaro ne, matashi. To fa'idar wannan ilimin kenan, kowanne ilimi kaji ana magana akan shi, wallahi hatta ilmomin nan na boko kowanne sai ka ga ranar shi, in ka tsaya ka koye shi kana nan wata ran sai kai karo da wata matsala, sai kaji an ce ilimi kaza shike maganin wannan abu. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Yasa a tashi ayi karatu jama'a, kada a yi nadi a ce yayi kan zama babban malamin kasa baki daya. Wa kana yanha an raf'il basri fi sama'a ila sama'i, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum ya daga idan shi yana ainihin kallon sama a sallah. Wannan hadisi al-Bukhari wa Abu Dawud suka ruwaito shi. An hana maka kana cikin sallah ka daga idanuwanka haka kana ainihin kallo, kana kallon sama, ba kyau. Wa yu'akkidu fi an-nahyi, kuma annabi yana karfafawa game da hanin. Hatta qala, har ma wata ran sai da yace la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi as-salati, mutanen da suke daga idanuwansu suna kallon sama a sallah, wallahi ko dai su daina aula turja'u ilaihim, ko kuma kada a dawo musu da idanuwan nasu. In baka daina ba, ka daga din ka gama kallon saman kaf, kana dawowa sai ka makanci, muga likitan da zai dawo da idan ka, Allah ne ya danke laifi kai mishi. Wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya, aula tukhfafanna absaruhu, ko kuma za a fafce idanuwansu, kana kallon kawai sai ka ji kamar an kwace ganin naka fuf, shikenan sai ka makanci. Duk ma'ana guda ne. Wannan hadisi al-Bukhari wa Muslim wa Sarraj sune suka ruwaito shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To karkace a to bari in gwada ku an gani zai faru, wallahi kai wa shari'a izgilanci ba kyau. Hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah ya umarci wani, haka hadisi yazo cikin Bukhari da Muslim, ya ganshi yana cin abinci da hagu, yace ka sa dama mana, yace ai bazan iya bane. Manzo Allah ya ce jama'a girman kai ne fa kawai, wai bai san ai mai nasiha nan take ya dauka, ku dubi mafi yawancin mutane haka suke. Kai mai nasiha yanzu ya dauka, a'a, in ya so sai bayan ko shekara 20 ko sai ya zo ya dauka, ko kuma can ya je wani wurin yana yi inda za a ce ashe shi ma malami ne, amma annan da aka yi mai nasiha sai ki. Manzo Allah yake ku duba girman kai fa ya hana shi lafiyar shi kalau, yace ci mu gani, yana sa hannun hagun ya dauko sai hannu ya kage, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i, shi hannu bai kai baki ba, balle loma ta shiga, ba zai dawo kwano ba kuma balle ya mai da loma. To sai yaya kenan? Sai kuma yanzu a ce manzo Allah dan Allah ayi addu'a hannu ya sauka, kaga irin tsiwar kenan. Shi yasa Allah yace wa in tuti'uhu tahtadu, in kuka yi mai biyayya Allah zai shiryar da ku. Wani aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin Bukhari ya hana idan mutum ya tashi daga tashi kawai sai ainihin wato ci gaba da huɗa shi da hannun shi, sai ya wanke hannayen shi sau uku, dan bai san inda hannayen nashi suka kwana ba. Mutum ya wanke hannun shi sau uku tukun, in alwala za ka yi shikenan, ba alwala za ka yi ba, za ka tashi ka ci gaba da harkokinka, da rana ne kai baccin, da daddare ne sai ka wanke wannan hannu naka. Sai shi ya ce a shi kam lallai ya san babu ainihin wato idda za a hannun shi kwanakan wata najasa. Aka ce aka dai bi umarnin manzo Allah sai ka zauna lafiya, yace ai ba inda za a ya za a hannun shi kwana cikin wata najasa. Ya kwanta bacci, yana tashi sai ga hannun shi makala jikin duwawun shi, jikin dubura shi, to wata najasa ta wuce wannan duk jikinka baki daya, duk tankin da ke cikin ka nan ne mafitar shi. To ka waye gari kaga hannunka a wurin kuma dole ka wanke ko ba ka wanke, to ka bi umarni kai ka zauna lafiya. Haka karanta wani qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in, kace da su in kuka waye gari ruwan da kuke da shi cikin rijiya da koguna ya kace ya janye yayi kasa, wa zai zo muku da ruwa mai yawa mai albarka? Sai ce ah ba sai a sa gatari da tebur a yasa shi ba. Yana fadan haka sai idan shi ya kafe gatari da tebur, sai a sa a kwakula idan shi a jawo ruwan idan shi. Shi yasa ba a yi wa shari'ar musulunci izgilanci. Wannan magana tana nan a cikin ƙarshen tabara, can cikin tafsirin Jallalaini. Ka duba tafsirin Jallalaini za ka ganta. Allah ya shiryar da mu. Don haka in aka ce ka bi kawai sai ka bi jama'a, ba kyau ka daga idan ka kana kallon sama a cikin sallah. Wa fi hadithin akhar to Bukhari da Muslim wa Sarraj suka ruwaito wannan hadisi. Wa fi hadithin akhar, a cikin wani hadisin daban Annabi cewa fa idza sallaitum fala taltafitu, idan kuna sallah ku daina waiwaye. Fa inna allaha yansibu wajhahu li wajhi abdihi fi salatihi, domin Allah yana ajiye fuskar shi tana fuskantar fuskar bawan shi, fuskar Allah sai ta rinka fuskantar fuskar ka a yayin fi salati, a yayin da bawa yake cikin sallar shi. Ma lam yaltafit, matukar bai yi waiwaye ba, matukar baka yi waiwaye ba yayin da ka fara sallar nan, kana nan baka yi waiwaye ba, baka daga ido sama ba, baka kauda dama ko hagu ba, to Allah yana nan ya sa fuskar shi tana kallon ainihin fuskar ka. Wannan hadisi al-Imam at-Tirmidhi ruwaito shi, wal Hakim da Hakim wa sahahahu, su biyan dukkan su sun inganta shi kenan. Sai Sheikh al-Albani yace sahihu targhib, ka duba littafin sahihu targhib wa tarhib na shi Albani, lamba hadisi na 353. At-targhib wa tarhib wanda kake da shi na Hafizul Munziri, to Albani ya ware sahihan ciki an sa shi suna sahih targhib wa tarhib. Akwai kuma da'ifu targhib wa tarhib, to da'ifu targhib din mujalladin daya ne, sahihu targhib din kuma mujalladi biyu ne ko kuma mujalladi uku, to amma mujalladin farko da ya fito daga ciki, to wanda ya fito din ne yake maka hujja shi. To sannan kuma akwai ta'liqi da Albani wa littafin shi at-targhib wa tarhib din, yasa mishi at-ta'liqur raghib ala at-targhib wa tarhib. Allah ya shiryar da mu. To wannan hadisi na daga cikin hadisan da malaman salaf suke hujja da shi dangane da sifar Allah, cewa Allah yana da fuska. Dama Qur'ani ya tabbatar cikin ayoyi da dama cewa wa yabqa wajhu rabbika zal jalali wal ikram, komai zai hallaka sai bar fuskar ubangijinka mai girma da ainihin albarka. To al wajhu ta tabbata, fuska Allah yana da fuska. To abinda ake so shine duk sanda Allah yace yana da fuska ko yana da hannu ko yana da kafa, sai ka ce Allah yana da fuska, karka ce iri kaza, saboda Allah yace fala tadribu lillahi al-amsal, kar ku buga misali ga Allah ku ce irin Allah kaza ne. Kuma ya ce laisa kamithlihi shay'un, kar ka ce yayi kama da wani, Allah ya ce ba abin da ya kama da shi. To saboda haka sai ka ce Allah yana da fuska, mun yadda kamar yadda ya faɗa, amma ba za mu siffanta ta ba dan ya ce ka a siffanta, ba kuma za mu ƙaryata ba domin shi ya tabbatar. To aqidar salaf kenan, sai ga ka zauna lafiya. Amma ka ce to in aka ce Allah na da fuska, ai an kamanta Allah kenan da wata halitta, sai dai ainihin a ce Allah yana da zati. To sai a tambaye ka meye zati, domin kalmar zati kalma ce ta larabci. To a larabcin aka ce zati shine jiki, to in ka dauki wajhu ka kuma fassara zatu da shi, to abinda ka kaucewa ka fada gare shi, domin kana cewa kenan kada a ce Allah yana da fuska amma a ce Allah yana da jiki. Me yasa kace kada a ce Allah yana da fuska dan ka akamanta shi da wani? To wani bai da jiki? Ai akwai masu jiki, dan adam na da jiki, mota na da jiki, komai na da jiki, ashe nan ma ka sake siffanta Allah da wani abu? Abinda kai gudu ka fada wa fiye da shi kenan. To me yafi maka zaman lafiya? In Allah yake yana da fuska, sai ka ce Allah yana da fuska. Allah yana da ido, sai ka ce Allah yana da ido. Allah yana gani, eh Allah yana gani. To yaya abin yake? Sai ka ce a'a haka yake yadda ya fada din nan. Da yana da buƙatar mu san yadda abin yake, da ya bayyana mana. Da ƙarya ne, da bai tabbatar ba, to tunda ya tabbatar to akwai. Yaya abin yake bai bayyana mana ba, don haka mun tsaya inda ya tsaye da mu. To aqida lafiyayya kenan, sabanin wannan kuma to maguzanci ne, addinin su jahamu ne. To shine aka zo aka fiso mana wannan, ya shigo cikin karatuttuka da aka gada shehu ne da malamai, shine alwujud wal idam wal baqa'u, da waɗannan ilmi ne kalam da falsafa da wannan mantiki da suka zo suka shigo suka lalata fahimtar addinin musulunci. Mafi yawancin sai ka waye gari cewa shehu ne da malaman kasar ku duk irin wannan aqida suke da ita, wallahi sai dai wanda Allah ya tsare a ciki. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shirye da mu. In kana son ganin cikakken bayani, tafi ka je ka samu kasar da muka karatu na littafin Al-Ibanatu an Usulid Diyana. Kusan kasar biyar na farkon wannan littafi duk baki ɗaya wannan matsalar muka yi ta tattaunawa. Allah ya kiyaye. Shi yasa ba kyau wannan tauhidi. Wa qala aidan anil taftin fi anil taftin. Sa'annan har wayo Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin fadi anil taftin game da ainihin wato waiwaye, yace ikhtilasun, shi ainihin waiwaye din nan wata fisga ce, yahtalisuhu ash-shaytanu min salatil abdi, wanda shedan yake fisga a cikin sallar bawa. Kana cikin ainihin sallah in kai waiwaye din nan, shedan ne ya fisgi hankalinka haka sai ka kauce, dan ne dai maka wancan bakin ciki. Tunda gashi Annabi sallallahu alaihi wasallama yace in kana sallah Allah yana fuskantar ka ko? To shedan zai ji takaicin yaya Allah zai fuskance ka kai kana dan adam. To shine sai ya zo sallah ya shiga ya fita, ya shiga ya fita, ya ruda karatun ka kaki ka rudu, ya neme ya sa maka kabli ko ba a dikaki, sai ya fiji hankalin ka sai ka waga, kana waga haka sai Allah ya baka wuri, shikenan kai asara. Yasa wannan shedan da ka gani makiyi ne. Wannan hadisi Al-Bukhari wa Abu Dawud su ne suka ruwaito shi. Allah ya shiryar da mu. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, kuma har wayo manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, yace la yazalu Allahu muqbilan ala al-abd fi salatihi, Allah ba zai gushe ba yana fuskantar bawa a cikin sallar shi. Kana fara sallah sai Allah ya fita fuskantar ka, ba zai gushe daga fuskantar ka ba, malam yaltafit, matakan wannan bawa bai waiwaye ba. Fa idza sarrafa wajhahu sarafa anhu, da zarar wannan bawa ya kauda fuskar shi, shi ma sai Allah ya kauda daga gare shi. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud rawahu Abu Dawud, Abu Dawud ya ruwaito shi wa ghairuhu, da wani malamin wa sahahu Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban sun inganta shi. Ash-Shaykh al-Allamah al-Albani yace sahihu at-targhib, ka duba littafin sahihu at-targhib wa tarhibi lamba hadisi na 555. Wa naha an salasin, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana yin abubuwa guda uku a cikin sallah kenan. An nuquratin ka nuquratid dik, tsatsage irin tsatsagen zakara, irin wanda mu Hausa muke cewa tsatsagen kuciya. To Annabi ya hana tsatsage irin tsatsagen zakara a sallah. Kana tsatsage kekekeken haka, Allahu akbar Allahu akbar, irin wannan sallah da muka ga iyaye da kakanni, Allah ya ji dan su, sai dai addu'a fa. Amma billahi allazi la ilaha illa huwa, shekara 20 da suka yi baya, wallahi sai dai addu'a. Duk sanda ka samu dama kai wa waɗannan mutane iyaye da kakanni addu'a, Allah ya yafe musu. Amma wallahi abinda zai baka mamaki, zaka ce laifin malaman ne. To su kansu malaman haka suka tashi, zai zauna shine malam mai mukhtasar, duk baki ɗaya ya haddace mukhtasar akan shi, amma aka tashi sallah shi kanshi irin wannan zubar gadan ake, wallahi sai dai waɗanda Allah ya kiyaye daga ciki. To irin waɗannan baka dora zargi akan kowa, sai ka dunkule ka ce tilka ummatun qad khalat, sun riga sun wuce, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, abinda suka aikata sun aikata su da Allah, abinda kuka aikata kuna nan kuna aikata ku da Allah. To ba mu da hujja akan cewa waɗannan mutane sun kafirta a shar'ance, dan haka sai mu bude baki sai mu ce Allah ya yafe su. Amma duk inda kaga ana irin wannan sallah, sallah ta sha wuya a wannan zamani, wallahi sallah ta sha wuya a wannan zamani, haka za ga ana yin ta. Gashi nan akwai ɗan rago-rago da irin su photo start din waɗancan ne na yanzu, wallahi photo start din waɗancan ne suna sallar sai dai gyaran Allah mala, baka da yadda zaka yi mishi nasiha kuma ya gyara a duniyan nan. In ma ya karbi nasihar ka, in ya tashi zai yi la'asar haka zai yi, in ka sake in ya tashi zai yi magariba haka zai yi, in ka matsa kuma zai ce zaka dame ni ne kai, malam mai dan darani har ya mutu ya bar garin nan irin wannan sallah yake yi. To kai ka fa malam mai dan darani ilimi haka zai ce maka, sai da ai wallahi. To Annabi ya hana sallah tsatsagen kuciya. Kai wani ma fa banda ma tsatsagen kuciyar, idan yayi kafat haka ya buga goshin a ƙasa, in ya dan daga hannun shi yana can gefe kuma yayi dafe, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, shikenan eh, salamu alaikum, shikenan sai zawo tarbi, sai minti 60 awa ɗaya kenan yana addu'a yana jan tarbi, amma sallar ta minti ɗaya ce, kaga sai du'a yi wannan.
wallahi sai du'a'i ba kyau dattawa kunji mata kunji kowa yaji ba kyau sallah tsatsagen kuciya ka tsaya kai daya 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 shi yasa ya kamata a zo ane wa mutane bayani duk sanda eh kuka taho kuna da awa ya kamata ku duba akwai dattawa ciki akwai yan tsofaffi sai a samu a bude musu ainihin aji ana koya musu qawaidi in qawaidi wallahi akwai wadanda fa qawaidi musu nauyi shi yasa annabi ya iya karantar da mutane sai kasafta mutane kashi biyu akwai malamai akwai awam ga sunan jama'ar gari to malamai sai a zauna ane musu karatu na musamman ana bayanai amma awam su ne irin wannan mun karanta Khalad ibn Rafi yazo yana sallah tsatsagen kuciya har sadi uku duk sanda ya annabi ya ce ko ma baka yi sallah ba ka sake sallah kai sallah to haka yanzu irin waɗannan in kuna da su in an sa musu qawaidi yayi nauyi to sai a zauna ane musu sallah a aikace yanzu ba magana farallan alwala guda bakwai ne haƙetar wannan karatun ba zai shiga kanshi ba a nuna mai ga yadda ake alwala a aikace in ya iya ta tayi shine mai izi yayi ce idan wanda ba malami ba ya samu ƙwararren malami ya koya mishi alwala ko sallah ko ibada yayi kamar yadda malamin ya koya mishi ibada shi tayi domin Allah bai ka'idanta lalle kowa sai ya zama ƙwararren malami ba wasu dole malamai za su zama wasu kuma baka su kai matsayin malanta ba to sai a koya musu ibada a aikace sune irin su Khalad ibn Rafi irin su Abu Huraira kuma irin su Jabir irin su Aisha to kaga sune li'irabi sune nahwu sune sarf sune kaza saboda kwakwalwarsa za ta iya dauka to duk sanda sai ku rinka lura sai a samu sai a aje wannan sai a ce to gashi za a koyar da su yadda za a yi ibada sai a rinka koya musu shikenan wallahi cikin kwana 40 sai ga sun iya ibada yadda ya kamata amma in kuma kai baka kula ba ka zo ka dankara musu qawaidi duk sai sun tarwatse domin wani idan shi ba gilashi ba ko kwalba zai sa idan shi ba zai gani ba ba wani ba zai gani ba ido ya riga wa karata shiga cikin ido Allah ya kiyaye wa ika'in haka annabi ya hana zama ka ika'il kalbi irin zaman kare shine ainihin wato mutun ya goce kafafuwan shi ya koma ya dafe ya zauna akan ɗoyewayen shi to shine ika'u ba irin wannan zama da ake zama kan digadigai ba zamu zo mu samu annabi bai hana wannan ba amma zama wanda aka hana a sallah shine ka goce kafafunka haka lokacin da ka zo zaman tahiyya ko zama tsakanin sujuda biyu sai ka koma ka zauna kan duwawunka kawawunka kuma suna shinshinfida gefenka haka to an hana wannan shine ika'u anan akwai kuma ika'u na sunna shine wanda zaka zauna akan digadiganka zamu zo mu bayani can gaba insha Allah wal kifatin annabi ya hana waiwaye kal kifati sa'alabi kamar waiwayen dila annabi ya kwatanta da dila ne dan ka fahimta kowa san yadda dila yake da waiwaye to an hana waiwaye a sallah haka wannan hadisi al-Imam Ahmad ya ruwaito shi wa Abu Ya'la da al-Imam Abu Ya'la sahihu targhib yace ka duba littafin sahihu targhib a cikin ainihin wato lamba hadisi na 556 wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya qulu manzo Allah ya kasance yana cewa salli salata muwaddi kai salla kamar wanda yake ban kwana da duniyan nan kamar daga wannan salla lahira zaka wuce in kai sallama haka ake so in ka zo salla misali a ce ga mala'ikan mutuwa zaune yana jiran ka ai sauri kai sallama za a dauki ranka zaka yi tunanin katan omo da ka baro a kasuwa kafin zabo ya kare a gida zaka yi tunani ko motar ka ta yi faci zaka yi tunanin wannan duk ba zaka yi tunani ba ina zaka fara tunani lahira to haka ake so in ka fara tunanin sallah ya zama Allah kadai ka tasa a gaba dan haka Allah ya ce wa innaha lakabiratun illa alal khashiina sallah fa al'amarin ta yana da wahala sai dai wadanda Allah ya taimake su da natsuwa da tsoron Allah kuma mun fahimci wannan da kyau ko ka annaka tarahu kai wannan sallah kamar kana ganin Allah kai sallah kamar mutumin da yake bankwana sallah ta mai bankwana kamar ga ka kana ganin Allah abinda ake so ya zame maka misali yanzu sarkin garinku sai turo sarkin dogarai ko turo sarkin fada yace wana eh yalla bai yace kai sauri kai wanka ka sanya tufafi mai tsafta ka zo yaya kake ji in baka da tufafi mai tsafta ko mai tsada za ka yi aro to abinda ake so da kai kenan a sallah sanda za ka yi sallah baka nike ne kai aikin manja kake aiki kake na dauda to ka aje riga ka mai kyau sai ka ainihin dauko ainihin wannan mai kyau ka cire wannan takanikanci wannan wando mai hawa uku din nan ga faci nan ga maho nan ga duk ka cire su gefe guda sai ka yi taf sai ka taho wurin sallah ka dauko turare ka shafa shine khudhu zinatakum inda kulli masjidin duk sanda za ku yi sallah sai ku yi ado jama'a mun fahimci wannan da kyau ko idan ka zo kuma ka kaddara cewa ga kai yanzu ka zo gaban yallaɓai yana ganin ka sarkin garinku ne dagacin ƙauyenku ne shugaban ƙasa ne gwamna ne ya kira ka kowa yaya za ka natsu a gaban shi kana tunanin wani abu a lokacin nan to fiye da haka ake so kai domin yanzu kana gaban wanda ya fi kowa ne shine Allah maɗaukakin sarki jama'a mun fahimci wannan fa in kunta la tarahu domin in kai baka ganin Allah fa innahu yaraka shi Allah yana ganinka wannan hadisi al-mukhlis yarwayto shi fi ahadith al-muntaka fi ahadith muntaka a cikin ainihin hadisan shi mai suna ahadith muntaka wa tabarani da tabarani wa ruyani da ruyani wa dhiya'u fi al-mukhtara da adhiya'u al-maqdisi a cikin littafin shi al-mukhtara wa ibn majah da ibn majah wa ahmad da ahmad wa ibn asakir da ibn asakir wa sahahahu al-haytami al-faqih al-haytami ya inganta wannan ainihin hadisi dan haka yace al-faqih fi asnal matalib a cikin littafin shi mai suna asnal matalib wato akwai malamai guda biyu wadanda sunayen su yayi kama da juna akwai al-haythami sunan nashi al-haythami yana da cha to wannan malamin hadisi ne kuma sunan nashi haysa yana da cha to sai a bambance shi da cewa al-muhaddis akwai kuma al-haytha shi kuma sunan shi ba cha bace amma ta ce sai a ce al-haytami shi kuma za a bambance shi sai a ce al-faqih kamar yadda kaga amalan yayi anan jama'a mun fahimci wannan wannan malamin fiqhu ne wannan kuma malamin hadisi ne su shine malamin fiqhu din ne ya inganta wannan hadisi wa yaqulu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa ma min imri'in tahduruhu salatun maktuba babu wani mutum wanda sallah ta farilla za ta halarto gare shi فيحسن وضوءها يكوتت الولرتا وخشوعها يكوتت نصورت دصوران الله وركوعها دركوع انت إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب في ونن صلى تاشاري مش دكان ذنبان دي اي كتا كافيني ايتا ونن صلى ما لم يأتي كبيرة متكر بيبا بللي فيبا معنا كافين كي صلى دكانا اللي ففكا دكي تونقذو كي الولامي كيو كي صلى ميكيو دوان ننزنوبي صلى ذا أسامو أشاري مكسبو دي ايتا matikar baka yi babban laifi ba wa zalika dahru kulluhu wannan kaida a cikin rayuwarka ne baki daya shine abinda ake nufi da ad-dahru anan ad-dahru yana daukan zamani yana daukan wani lokaci amma anan ad-dahru yana daukan zamanin shi mai sallar iya rayuwarka kai mai sallar gaba daya kamar karni ne karni yana daukan shekara 100 karni yana daukan zamani to shi yasa ya kamata kamar kullu yadda muke fadi jama'a wasu suna cewa wai ya za waɗannan ka'idoji ana fadi ne dan a kura malamai wallahi idan muna da manufa ta kura malamai Allah ya kure mu a ranar alkiyama shikenan kawai wannan kalma ta ishi duk mai hankali wallahi muna fadi ne kamar yadda dan fodiyo yace yace na tashi ina wa'azi a kasar Hausa Hausa da Fulani da sauran suna ta cewa ina ta tona asirin su ina cin mutuncin malaman su yace duk wanda ya tona asirin wani Allah ya tona asirin shi yace wallahi nasiha ce to wallahi mu ma nasiha ce to amma kamar yadda aka cewa Annabi Shu'aib haka abin fa yake ko ina ka zo kana fadan gaskiya sai an ce a yana cin mutuncin mu ne barna yi zoyi kaza kaza shine Annabi Shu'aib yace wama uridu illa al-islaha mastata'tu yace wallahi gyara na zoyi gurgurdan iyawata wallahi duk maganganun nan da muke fadi ba mu ma san da malaminka ba ba mu san da shehunka ba sabo ne da da'awa da muke shine kawai muke fadin magana sai ta zama kan mai uwa da wabi kan shehunka ta fada to ba dan shehunka muka yi ta ba mun yi ta ne dan duk wanda ya san ta dace da shi ya gyara duk waɗannan matsaloli na ilimi sai a ce wai ana ka abubuwa dan a nuna malaman ba san komai ba wai san da malamanku ana san a karantar da mutane addinin musulunci ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yanzu wannan misali hadisin karni da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a kowane zamani a kowane karni sai Allah ya aika wani mai jaddada addini mutane sai su ce wai a shekara 100 wai ce muku ma'ana hadisin kenan zamani ake nufi a kowane zamani sai Allah ya aika mai jaddada addini ma'ana hadisin kenan karni anan bai zo da ma'anar shekara 100 ba don in ka ce to yanzu Annabi yake cewa khairul quruni karni mafi alherin karni shine karni na thumma alladhina yalunahum to shekaru 300 kenan ga shekaru 300 na musulunci ai babu waɗannan tabi'ai ma khairul quruni qarni sai kace zamanin da yafi kowanne daraja shine zamanin da na rayu thumma alladhina yalunahum sa'annan sai waɗanda suka rayu a bayana thumma alladhina yalunahum sa'annan sai waɗanda suka rayu bayan waɗanda suka rayu a bayana annabi da sahabbai da tabi'ai kenan alqarnu anan zamani ba wai shekara 100 ba akwai inda karni kuma yake zama shekara 100 din to kowanne zai kaje ka dubi wannan kalmar da ta zo ina ma'anarta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kawai sai yaro kaje yana cewa wane na kashe matan malam yaro sai kaje yana na kashe matan malam na kama matan malam a'a malam yana nan yana tafsiri malam yana nan yana limanci yana nan yana hadisi an kashe matan malam a'a me yake nufi da matan malam wata dan kwaro ne gashi nan shudi ita mu muna ce mata matan malam, ban san Hausa wani garin ba, gata nan za a ganta yara suna abin nan ɗinta, ita ake ce matan malam. To malam mai karatu, malam mai wa'azi, malam mai limanci, malam mai shi ma ba matan shi ta gida ya sunanta matan malam, sunan yayi ɗaya ko bai ɗaya ba. To yanzu wancan yaro da yake cewa na kashe matan malam, wancan matan malam liman yake nufi, matan malam wannan ƙwaro yake nufi, amma sunan ba yayi ɗaya. To shi ba lallai kalma ta zo ɗaya ka ce ma'anarta kenan har Dajjal ya zo ba. Ina fatan mun gane. In ba haka ba, malam yana ne yana limanci ya ji ana an kashe matan malam, ai sai ya sallama ya bar ku. Ai ƙwarai da gaske. Allah ya shiryar da mu. To wannan hadisi al-Imam Muslim shine ya ruwaito shi. Wa qad salla sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi khamisatin. Wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi salla da wata riga. Me ake nufi da khamisa? Ga sha kasa yace saubu khazz. Wato tufafi ne na suf, au sufun, ko kuma shi kanshi suf din mu'allam, wanda yake da alamomi a jiki, wul tufafi wanda yake riga wadda zaka ganta da kamar gashin mage, ita ce wul da turanci ko, to ita ce suf da larabci kuma, zaka ga kamar gashin dabbobi ne haka, to ita ce rigar da yazan an yi ta da irin wannan, ita ke kira khamisa. Laha a'lamun wa qad salla sallallahu alaihi wasallama fi khamisati laha a'lamun. Haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi salla da wata riga wadda take da ƴan tutoci a jiki, da zanunnuka haka da ƴan tutoci. Fa nazara ila a'lamiha nazaratan, yana cikin salla sai ya dan dubi wannan zane nata ko wannan tutoci nata. Kaga nan nazaratan da aka ce, to shi suke kira littaqalil, shine kamar yadda ka ji na fasara da Hausa, in ka zo fasara sai ka ce fa nazara ila a'lamiha nazaratan, sai ya dan kalli waɗannan tutoci nata, wato ba wai kura mata ido yayi ta kallanta ba, ai yana cikin sallan ne sai dan samu wani dan lokaci ka dan sai dan kalla, shine nazaratan. Ai an nakira anan da tazo ainihin akan nasba, tazo ne littaqalili, sai dan kalla. Falam man sarafa, da Annabi ya sallame kala sai yace izhabu bi khamisati hadhihi, ku dauki rigan nan tawa ku koma da ita ila Abi Jaham, zuwa ga sahabina mai suna Abi Jaham, dama shi ya bani ita kyauta. Wa atuni bi anbijaniyati Abi Jaham, ku zo min da anbijaniya ta Abi Jaham. Anbijaniya kuma yace kisa'un, wato wani mayafi ne ghalidun mai kauri, la alama lahu, wanda yake bashi da tutoci a jiki. Wato Annabi ya san wannan sahabi yana da doguwar riga, yana kuma da mayafi, to sai shi sahabin ya dauki wannan riga sai ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya sanya riga yayin sallah, sai zan rigar ta dan rinka dauka hankalin shi a sallah, yana idarwa sai ya ce ku koma mishi da ita. To kaga Annabi ya iya siyasa, ba siyasa irin wannan taka SDP da PRP da NCA ta yaudara, a'a ya iya siyasa rayuwa ta addini. Do in ya komawa da wannan, ku koma mishi da kayan tsiye shi ta fitine ne a sallah, sai wannan sahabi ya ce na shiga uku, amma sai Annabi ya ce ku koma mishi da ita, ku ce ya bani wannan mayafin nashi. Kaga dan ya kwantar mai da hankali, ba kyautacce ba a so ba, amma dai an fi son waccan. Fa innaha, domin ita wannan ainihin riga, alhatni anifan an salati, ta dauki hankali na dazu daga cikin sallata. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, fa inni nazartu ila alamiha, na kalli tutocin da ke jikin wannan riga, fi salati, a cikin sallah, fakada yaftinuni, sai suka kusa su fitine ni, har suka kusa su ainihin dauki hankali na a sallah. البخاري ومسلم ومالك سوسك رويت وانا حديثي وهو مخرج في الإرواء وانا حديثي انا مالي يتشي يافتد شيئة كل تافين إرواء الغليل لمبا حديث